irin nau'o'in azaba daban-daban da aka tanadawa waɗanda suka zaɓi saƙon Allah ta hanyar shirka da miyagun zunubai. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mi'raji, annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tafi da shi an nuna masa abubuwa daban-daban waɗanda suke na narkon azaba ga waɗanda suke ma'abuta wuta. Lokacin haka kawai a rayuwa ma a duniya, annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa wuta, an nuna masa aljanna, ya ga wuta, ya ga wasu abubuwa da kanjin azaba da bala'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya kama da wasu, ya an nuna masa kuma aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbai irin haka, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a lokacin da ya ga azaba da bala'i waɗanda Allah ya kama da wasu waɗanda suka kafa masa hanyoyin abu da ba su iya yi ba. Haka Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a, yayi kuma yayi addu'a yake cewa rabbi ya ubangiji fala taj'alni fil qaumi zalimin, ya ubangiji kar ka sanya ni cikin mutane azzalimai waɗanda suka yi zalunci ta hanyar shirka haɗa Allah da wani, da zalunci ta hanyar miyagun ayyuka waɗanda ba su cancanta a ce mutum ya yi ba, makoma su ba ta da kyau. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allah kar ka sanya ni tare da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, lalle mu masu iko ne mu nuna maka abinda muka yi musu alƙawarin samu na azaba, muna da iko za mu nuna maka. Kuma Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa dewa na sashin bala'i da azaba ga waɗanda suke suka zaɓi abun da ba daidai ba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa maganan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, lallai mu masu iko ne bisa ga mu nuna maka abunda muka yi musu alƙawarin zuwa, mana abunda muka yi musu alƙawari za su samu in suka zaɓi saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, wannan za mu iya nuna maka wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha zawaliyal ard fa ra'aytu mashariqaha wa maghariba, Allah ya nade mun kasa, naga bangon duniya ta gabar, naga bangon duniya ta yamma. Kuma Allah ya mun albishir cewa mulkin al'umma ta zai isa inda na gani. Sannan Allah ya nuna masa abu da zai faru ila ranar tashin alkiyama, daga ran da yake tsaye Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna masa abu kaza zai faru, kaza zai faru, za a yi bangaren mutane masu tufa kaza a cikin al'ummarka, za a yi masu kaza a cikin al'ummarka, duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-hawl, wato tafkin al-kawthar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba yana tsaye akan mimbari yake cewa sahabbai ya ga, wato yanzu haka ya ga wuta, ya ga aljanna, ya kuma ga ƙarshen al'ummarsa, wato mutane da za su zuwa ƙarshen al'umma, ga irin halin da za su, ga irin ɗabi'un da za su, har jirge da wawa akan kuɗi ɗin nan, sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wadda ya tabbata cewa za a yi dafifi akan kuɗi, wadda kawai har ma za a daina damuwa da ko halal ne ko haram ne, kawai kowa da ya samu a ce kawai ya samu kuɗi, kawai mutum iba ya yi gaba, wancan ma iba ya yi kwana, duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka nuna masa ya ga wannan al'umma ɗin, ya ga ƙarshen al'umma ɗin, ya kuma gaya wa sahabbai abun da zai faru. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa komai, kuma dama Allah ya ce yana da ikon nuna masa, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Na'am.
ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون
الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادفع بالتي هي أحسن السيئات ka tunkuɗe mummuna da abun da yake shi ne mafi kyawu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ɗabi'arsa da halinsa ya sha bamban da na mutane la yajidu sayyi'ata bi sayyi'a baya rama mummuna da mummuna sai dai ya afu wa yasfu yana yafewa yana haƙuri ya afuwa shi ne Allah ke gaya masa ij'a billati hiya ahsanu sayyi'a idan mutum ya munanta maka sai ta kai mata kyakkyawa wanda yana da wuya sosai don za ka ga mutum ya maka mummunan abu bisa ganganci musamman irin rayuwa ce in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutum zai yi haƙuri mai matuƙar yawa ba zai kasa iya ɗabi'ar yafe don ana yin abu bisa ganganci wato wani tayi bayan bisa ganganci da tsokana da duk wani nau'i na zalunci haka mutum za ka ga ya ma mu'amala sai da za ka iya kasa yafe masa amma a ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda Allah ya gina shi a kai shine idfa billati ahsanu sayyi'a in ka ga mummuna to ka tunkuɗe mafi kyawu ka tunkuɗe mummunan da mafi kyawu ga za a yi sa'a a ce wanda daga cikin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da salihan bayi wanda suka biyo bayansu yawanci suna kwatanta irin waɗannan abubuwa ana kaga wanda ya munanta musu ya yi musu zalunci ya yi musu abubuwa amma idan aka zo sai ga sun yi haƙuri kuma sai a haifar da alfahari to wannan abu ne ɗabi'a ce mai wuya as-sabr wato haƙuri ala tahammuli al-adha wato mutum ya yi haƙuri ya jajirce a bisa cutar wanda yake tare da shi yake masa mutum yana mu'amala da mutane balle ma a yanzu wadda yawanci son kai ya yi yawa da mutum ya nuna ma shi son kai wani ma ya nuna ma zai maka dabara sai ka tabbata ka san duk abin da yake nufi kuma ka tabbata ya san da gangan yake kuma sannan bisa ganganci yake so ya zalunce ka amma wai da nufi zai ma dabara to duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda kuma sannan kai ɗin kana da rauni irin naka kai ma ɗan wannan zamanin ne za ka sai ka ga abun yana da shiga duhu sosai amma in an jure an yi haƙuri a cikin kuɗin mummuna da samar da kyakkyawa wannan shi ne mafi alheri in za ka ga ya yi ƙarya ya tunkuɗe kuma ya yi ƙarya a bisa haƙƙin mutum wadda a bisa wannan ƙaryan zai ginu wani a bisa yaudara zai ginu wani a bisa ha'inci zai ginu ya ha'ince ka ya kuma jajirce a kai ko ya zalunce ka ya jajirce bisa wannan zalunci amma ana buƙatar wai kai ka yafe masa wannan shine abin da alkur'ani ke koyarwa wanda wannan ɗabi'a ce mai matuƙar wahala amma cikin yafewan akwai ɗaukaka da daraja yana abu ne yafiya a lokacin da mutum yake da iko duk da cewa yanzu an waye gari in mutane suka samu mai yafiya saboda tsabar taurin zuciya da karancin imani to in dai aka samu mai yafiya to sai zalunci ya ringa karuwa a gurin wayansu a babu abin da zai yi yanzu kawai za ka ga ya yi haƙuri suke na sai ta yi zuciyar mutum suke na wai an san zai yi haƙuri to kaga wannan in aka dawo abuna a babin tahdhir idan mutane suka zama masu miyagun zuciya da bushewar zuciya da karancin imani ya halatta a samar da hanyoyi na horar da su domin ana su halaka kaga ya kamata abunan mutum in yayi zalunci ko a kamo shi biya to ko mai shi ya ce ya yabe a ce to kuma ba ta yabe kamo mutum a tilasta shi ya biya a masa uba irin wanda ya dace da shi don mai don a hana mutane abun da ake amma ai an san waye gari mutane in dai yafewa za a ringa yi za ka gane wani mai yafewa ne shikenan ka sai ka halaka cikin amfani da dukiyoyin da abun da ya mallaka da wasu abubuwa wanda bai kamata ba to ya kamata irin wannan ko kuma jama'a waɗanda suke aka amince da su masu faɗa a jiya cikin jama'a ko ya ce ya yafe ba a yafe ba kawai dole a tilasta mutum ya dawo da abun nan amma alkur'ani yana horar da mu ifadin lafiya a sun sayiya to idan mutum ya maka mummuna abunan malamai suna cewa babu abin da ya fi alkhairi sama da wanda ya saba wa Allah a cikin haƙƙinka kai kuma ka yi biyayya ga Allah a cikin haƙƙinsa ana idan mutum ya saba wa Allah lokacin da yake mu'amala da kai sai kuma ka yi biyayya ga Allah a cikin mu'amalar da kake da shi to wajen biyayya ga Allah za ka samu duk abin da Allah yake umarni yawanci alkhairi shi kuma duk lokacin da ka ga ya ma wani abu kawai dama ya zaɓi ya saba wa Allah ne a cikin haƙƙinsa Allah subhanahu wata'ala ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam la yajzi sayyi'ata bi sayyi'a sannan kuma Allah yana cewa idfa'a billati hiya ahsanu sayyi'a to a inda duk da Allah ya ce la yakbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulima to an zalunci mutum zai iya kai kuka ga Allah ko ya faɗi maganganu na tabbatar da cewa ya hada wannan wanda ya zalunce shi da Allah subhanahu wata'ala wannan ya halatta Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa cikin Al-Qur'ani to amma duk wani abu da ya mummuna in za a iya kawar da shi da maye shi da kyakkyawa shine yafi wannan abin da ayan take karantarwa kenan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanen Makka domin da suke tsammani a wato ramuwa daga gurinsa bayan sun kore shi sun azabtar da shi sun azabtar da sahabbansa har ma sun kashe waɗansu daga cikinsu amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yi musu afuwa ya yafe musu wani sa suka yi ta musulunta suka tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba maganar duniya yake ba maganar lahira yake kuma sannan ba a ga mutum irinsa ba ba su taɓa ganin mutum irinsa ba wanda za a yi masa dukkan harka ta zalunci da ƙiyayya da gaba da duk wani abu da suka yi amma ya wayi gari ya iya yafe musu ba a yi tsammanin akwai wani ɗan adam zai samu dama irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama amma ce ko ya biyo abin da abuwa da ya biyo don sun tabbata ba abin da ba su mata ba sai sa wasu kawai da jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama Makka suka rinka guduwa wasu suka hau duwa su suka hau bayan gari suka zaci cewa gwanda su mutu a can tsuntsaye su cinye su a kan su shiga hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ɗauka za a yi ta tattakan su da makami ne har su mutu sun ɗauka irin abin da suka yi suka yi wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam irin su babban Annabi sallallahu alaihi wasallam Hamza a kashe shi kuma a tsaga cikinsa a ɗauko zuciyarsa a kunna duk waɗannan abubuwa da suka rinka yi sun ɗauka ranar zai musu ɗauka suka gwammace su gudu su har rayuwarsu ta ƙare a can wato ya fi musu sauƙi sai aka wayi gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yafe musu idhabu fa antum khulafa wanda suka gudu jeji sai aka gana gaya musu ha ku dawo wannan ba mu taɓa ganin mutum irin sa ba ku dawo kun ji abin da ya yi ai ya abin ya yafe shi ne idfa'a billati hiya ahsanu sayyi'a to amma su da aka yafe musu sai suka kuma dawo yawancin su kai ta musulunta suka musulunta suka rike musulunci riko na gaskiya wasu suka ga cewa a yanda da suke fahimtar Annabi sallallahu alaihi wasallam da gabar da suke yi da shi sakamakon ya zo da addinin musulunci sai suka canja da ya yafe musu sai suka dawo kwata-kwata babu ƙiyayya babu gaba to mu yanzu za a iya in wani ya yafe din ma har yanzu dai ƙiyayya tana nan gaban tana nan hasadan yana nan da hasada da gaba da ƙiyayya sai dai kawai za a canja salo ne tun da ya gane wancan amma dai ya yafe sai a canja salo mu ka san ɗabi'ar mu idan ka karanta ta to a jahiliya ba yi abin da musulmai suke yi ba jahiliya kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda larabawa suke a jahiliya to wasu abubuwa da yawa musulmai suke yi a yau ya fi abinda aka yi a jahiliya. Sannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani ya kira mutane zuwa ga musulunci suka yi imani, kafirai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'ar kafirai ba sa yin abinda ɗabi'ar wasu musulmai suke yi a yau, domin ɗabi'an kafirai a wancan lokacin ba sa haƙinci, kawai kafiri zai mu'amala da kai ba zai haƙinci ka. Kuma ko a yau ɗabi'an kafirai a sansanin gurare a duniya farare turawa za ka ga ɗabi'a ba maganin haƙinci ko ta ina kai mu'amala da su, haka ɗabi'an kafirai yake a wancan lokaci abin kunya ne a ce mutum ya haƙinci wani a wajen mu'amala, ma'ana amince da kai cewa wannan abun ana ga kawai zai tsira in an baka shi ko kuma in kana mu'amala, wato ya kai makuran abun kunya da faduwa a ce wai wani ya haƙinci wani ya ɓoye wani abu daga dukiyar wani wanda ya amince da shi, wani abun kunya ne a gurin kafirai a wancan lokaci. Ko yanzu a sansanin duniya akwai kafirai da yawa waɗanda abun kunya ne a gurin su, su ɗau abun da ba nasu, abun kunya ne a gurin su faɗi ƙarya. Har yau akwai kafirai da yawa a ƙasashen duniya wanda abun kunya ne su faɗi ƙarya. To haka kafirai suke a wancan lokaci na Annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da dukkan gaba da suke da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba sa ƙarya, za su faɗi magana kawai cewa in sun faɗe ta da gaske ne, don haka kafircin da gaske suke yin kafirci. To yau sai aka wayi gari musulmi zai ƙarya, musulmi zai haƙinci, musulmi zai ƙarya alƙawari, musulmi zai zalunci, to duk wannan ɗabi'un da kafirai ma suna jin kunyan yi musulmi ya zo yana yi. To me kake tsammani, ya za ka yi ka canja a kaso ka da sai ya ta bil hasan wannan zamani? Abu ne mai wuyan gani, kana tunkuɗewa ma gobe ma zai sake, in ka tunkuɗe da safe da yamma zai sake, kawai sai ka ji cewa in ka ya bi wanda ba ka daina mu'amala da shi, ko kuma a sai ka rasa yaya za ka yi ka yi amfani ma da wata aya a matsayin na ka yi imani da ita, ka yi imani da ayan amma yaya yanzu kamanta ta a cikin al'ummar yau a wannan society ɗauko ayan ka yi amfani da ita ka gaji ka rasa ta inda za ka yi, ta ina za ka zo su ka yi. To wannan ba ƙaramin wato tashin hankali ne a ce al'umma waɗanda musulmai su ne majority a wurin da ake rayuwa, amma ka rasa yadda za ka yi ka kawo aya ka yi aiki a fassara a yi bayani a yi menene a shirya su kawai da abun da suka sa a gaba, ko duk abun shi ne abun duniya, abun da kawai ya shiga zuciya ya zauna shi ne abun duniya. In kaga an karya alƙawari a kan abun duniya, in kaga an yi ƙarya a abun duniya, in kaga an ci amana a abun duniya, sannan mutane wato da ƙarya da yaudara yana ba da wato a irin a waɗannan kwanakin daga wata ɗaya zuwa yanzu, ina mamakin mu'amala da mutane mu yi magana da su a yanzu, mutum ya yi magana kuma da wancan wanda yake tsammani ka gaya masa gaskiya, ku zauna ku tattauna ku ce abu kaza gaskiya shi ne gaskiya, abu kaza shi ne gaskiya, ku yi ittifaki wannan mutanen za ku tashi sai aka zaɓa ma a zauna a yi ittifaki gaskiya abu kaza shi ne gaskiya, amma mutanen ku su koma su faɗi wani abu kuma suna ganin abu da kun yi ittifaki wancan abun kar a yi, mutane kuma su tashi a cikin ku kuma su je su yi a yi, wannan abun tsoro ne, abun tsoro ne, me ake nufi, me ake so a cimma, me ake so a yi wannan, sannan ka zo gaban mutum ba za ka gaya masa haƙiƙanin gaskiyan abun da kake ganin shi ne maslaha, shi ne abun da ka yadda wani ka yadda ɗayan ma yadda kuka ittifaki mu isar masa da saƙo cewa wannan ita ce maslaha, wannan shi ne gaskiya, sai a kasa ban zo gaban sa shi faɗi abun da yake so, wannan ba daidai ba ne. To wannan ɗabi'ar tamu ta sa in kana so ka yi amfani da aya ma sai ka rasa ya za a yi amfani da aya, ma'ana akan al'umma Allah subhanahu wataala ya ce idfa bil lati hiya ahsanu sayyi'a, su kuma kowa bai shirya a yi amfani da ayan alqur'ani ba, kuma mu ne musulmai alqur'anin namu ayoyin duk mu ne ake bukatar mu yi amfani da su, babu wani wanda muke jira ya zo ya amfani da wannan ayoyi mu ne aya ɗaya bayan ɗaya harafi ɗaya bayan ɗaya duka namu kowanne a ciki ana buƙatar ka yi amfani da shi sai dai in gurin aikinsa bai zo ba kuma in dai gurin aikin zai kawai ka ɗauko ayan shi ka yi amfani da shi abin da ake so yau wannan abu ya zama mawuyacin hali ne mai wuyan gaske wajen ɗauko aya a yi amfani da shi ya mana wahala saboda haka wajibi ne a gyara ɗabi'u sosai don kar mu je mu ji kunya yawa kar a ji a ji kunya a lahira don mu yi a kunya yau ba wai da baki ba ne magana inda addinin musulunci kawai ka zo ka ce kai musulmi ka tafi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai kamata ma ya yi aiki ba da kawai sai ya kwanta ya huta kuma ku duba yadda yake gwagwarmaya a kan lahira ya fi kowa tsoron Allah sahabbai wanda suke tare da shi in imani ne tsantsa sun yi imani amma suna gwagwarmaya suna aiki da bidiyoyinsu da gabansu da jikinsu ba su huta ba har suka bar duniya babu rana ɗaya da suka ware ta hutawa in dai akan addinin Allah dare da rana aiki suke kuma wa qulubuhum wajilatun suka san suna cike da firgita annahum ila rabbihim raji'un za su koma ga Allah kawai sai ka ga abun mu yana da wuya don haka ayoyi sun fi su samu da abin mun tsinu mu sa su a cikin rayuwa ayoyi ba sa shiga cikin rayuwar mu su canja ko kuma su shiga wani bangare wani an wani bangare ko mun juya kawai sai mu aje ayoyin alqur'ani ba haka bane kawai udkhulu fi sinnika ko udkhulu fi sinnika musulunci da gaske ne kawai ake ba ka da wata rana da za ka juya ka ce to yau kuma bari mu kana abu kaza wani mu dan hakura da musulunci haba sai kiran da kawai duniya ko ka bar duniya in ka tafi da musulunci to sai Allah ya tada kai kana musulmi in ka tafi da musulunci sai a tada mutum yana musulmi amma in akwai ran da mutum ke fasawa ya hakura ya ce bari yau yayi kaza baka san a inda mutum za a cika ba shi yasa ake samun su'ul khatima wani sai ya hakura yana cikin kokarin sai ya bar musulunci yau gari yayi wani abu na sharholiya a wannan sharholiya ake khatimansa shi ke nan gana tsaki su'ul khatima ke to alqur'an abuna hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-janna hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa zira' fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhula shine su'ul khatima fitnatul mamat haka القرآن يرى بقاتا أيه الله سبحانه وتعالى تدفع بالتي هي أحسن السيئة الله يبقى مجيكم أيه لشي كتنك إيه ممونة لتكتاوى أقو إنا أقو ديوش يوان تي قول عليك وزي يبقى عليك أيه من يابو كريم أبو النبي إن أبونا مغنغنون إن سورا أبو با إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن عالم بما يتكو الله تمو مكسن أبو النبي سيبان تاكدش za su faɗi abin da suke faɗa a game da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce mata ya dafa abin da biya a sanar sayiya da haka ya ce mutum ya yi haƙuri ya yi iya abin da zai iya yi gwargwadon abin da zai iya yi Allah ya ce wa ƙun rabbi a a'udhu bika min hamazati shayatin ya ce ya ubangiji a a'udhu bika ina neman tsarinka min hamazati shayatin daga fisgan shaidan hamazati shayatin shaidan yana fisgan mutum a kowane lokaci shi shaidan in kaga ya bar mutum to an cire ran mutum ne sai in mutum ya zama gawa gangan jiki bare to lokacin da shaidan ke bari mutum amma shaidan ya da hamazat wasu fassara ana fassara da cewa wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin shine wato abune shayatin aljami wadanda suke wato fisgan mutum ta hanyar cutar da shi cutar da mutum dan adam wato a rayuwarsa ko a lafiyarsa ko a wani abu na to mutum yana neman tsari daga wannan ko kuma hamazati shayatin kau da mutum daga addini wato shaitan yayi ya samu iko a kan mutum ya kawar da shi daga addini ko ya kawar da shi daga aikin alkhairi zuwa ga miyagun ayyuka ko ya kawar da mutum alhali mutum yana da kwari ya tashi cikin wani hali kowane mutum sai shaidan ya zo yana neman kaudashi kowane mutum a kowane lokaci wani sa'i zai zo hamazaci shayatsin suna zuwa wa mutum in aka zo harkan kudi wani sa'i in aka zo harkan bayani wani sa'i aka zo harkan mu'amala wani sa'i aka zo harkan wani raba wani abu wani sa'i in aka zo harkan mata hamazaci shayatsin babu wani dan adam face shayatsin suna zuwa gare shi akan inda yake da weakness inda yake da rauni inda mutum yake da rauni ta nan shaidanu suke zuwa wani sa'i rauni mutum yana zuwa akan mata ne cike da kawai sai su samu dama su sama mutum ya shiga wani rayuwa da mata wato ta ɓangaren shashanci da fasikanci wani sa'i akan kuɗi su sama mutum ya shiga wani ɓangaren rayuwa ta hanyar mu'amalantar kuɗi da ba nasa ba ya ci amana wani sa'i ta ci kowane abunan mutum da inda suke zuwa ba don su Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka ake cewa ya nemi tsarin Allah sai ake so an yawaita addu'a rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun saboda ko ya kake baka ji karfi yanzu sai dan ya juya hawa ko ya tige ka ya saka a cikin wani abu daban da zaka ga mutum sai sai an fizge shi a wani hali ko ta shi cikin wani hali saka cikin wani hali ko ta hanyar mu'amala da mata ko ta hanyar mu'amala da wani abu da haka ko matsayi ko wani abu kawai sai shaidan ya abuna ya fizge mutum sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mutu ya nemi tsari wa a'udhu bika rabbi an yahduru ka ce ina neman tsarin ki ya ubangiji an yahduru kar shaidanu su halarto ne domin kar su zo ya ci sauki yawa a ce ba su zo ba don shaidan in ya sa mutum a gaba shi iya kokarin teki shaidan baya gajiya kuma shaidan yakan sa mutum a gaba tun daga aihuwar mutum yake bibiyan mutum za ka ganin abin da yaro karami yanzu ka tawaje ana koya mutum ashar ko san shugaban ashar ne ya ta koya masa dan fa ashar ba ne dan sa ashar so yake dan ya karanta Qur'ani shi ke mutum ne ko mi shi dalarsa za ga yana sha'awan dan sa ya dan yi wani abu na alkhairi to amma ya bici zaka ji wani yaro in ya kunduma ashar sai kai mamaki wa koya masa ibili ka ce gani ana koya wa yaro rawa ma ana cikin da a rediyo kawai sai suke da yaro ya gane kawai abinda ya dace da wannan abin shi ne rawa kawai sai ka ga ya dace sai iya tafiya sosai ba wai yana jijjiga jikin ba uwarsa ta koya masa ba ba baban sai koya masa ba kawai saboda harka ta ce nan ka ce ba ganin ba kokari ake yaro ya ci abinci da dama ba amma ya sa kullun da hagu yake mara nan zo cin abinci ka ga yana ci da hagu kuyi to ba ka ji a irin wannan kullun ya sa hagu ka ce cire ta dama kuka kama hannu ga abunan ba za ka gaji ba ibilis bai gaji ba shi ne ke bibiyarsa ya kai shi hannu hagu din ya ci abinci kai kuma da ƙa'ide shi shi ibilis ba nasa ba ne kai kuma naka ne to saboda haka ba za ka fasa ce masa ka ci da dama ba kofin ruwa ka riƙe da dama abu kaza komai riƙe da dama kar ka gaji da wannan yadda ibilis bai gaji ba kai ba za ka gaji ba to shi ne wa'udhu bika rabbi an yahdurun shi ibilis kullum yana halartowa amma ka roki Allah kar ya halarto to inda ibilis ya tsinta mutum lokacin da ya taso ya girma ya abuna ya zo matsayin da ya kamata a ce a kan shirya yake kuma a ce yau baya kan shirya to mutane da yawa waɗanda ya sai a ce mutum yanzu ya dukufa kawai banda lahira ba wanda yake tunawa wani zaka samu Allah ya bashi matsayi ya yi aiki har ya aje aikin da kansa ya yi ritaya amma har yanzu ba Allah ya tunawa damuwarsa kawai a zuwa ba shi labarin wani abu yana jiran gulma yana jiran wani tsegumi ko tsegumin da ya shafi gwamnati ko tsegumin da ya shafi wasu abubuwa yana zaune kawai abun da ya iya karanta wa jarida amma ba Qur'ani ba ƙaramin kuskure ba ne ba ƙaramin kuskure ba ne a lokacin da mutum ya kai har ya aje aiki idonsa gilas ne ba za a ɗauko amma gilasin duba jarida a yanzu kana musulmi wata jarida kuma za ta gaya ma da za ta gaya ma ko abin da za ta gaya ma ita jarida ne sai labarin wasu yara ƙanana wanda suke kasa da kai a shekaru wanda su suke juya gwamnati yanzu kai da su kawai dai kana ciki ba kamar yadda za ka yi ba yau saura kwana nawa saura numfashi nawa ya saura kana tunanin jarida ko kana tunanin wasu abubuwa kawai ka kare rayuwarka alkhairi mafi yawa in ka ɗan fito inda masallaci kusa shiga in kuna zaure ka kusa zauna karanta alkur'ani wuridi ambaton Allah tasbihi babu ne saura sai wannan abubuwa in Allah ya ce mu kyautu sai cika da haka ya samu husnul khatima ai roƙon Allah a samu tsirrai to wannan shine muhimmin abu amma tsirrai kuma da wasu abubuwa na shagoliya babu amfani wanda muke koma ga Allah da wuri in dai zai kare ne da wasu abubuwa to in aka ce shedanu sun halarta wa mutum a lokacin da yake da shekaru da yawa a duniya suka kau da shi daga aikin alkhairi ambaton Allah tsayuwa da jajircewa ya koma wasu abubuwa to gaskiya wannan shi akwai nakasu a rayuwa Allah kiyaye don haka Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shaitan din ma tsoron sai bai isa shaitan ya samu guri a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan ana nusar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne musamman mu a yau da muke rayuwa mu ne muka bi cancanta mu nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan muka fi kowa cancanta wannan saboda mu ne muke kusa da shaitan ne mutane ma da muke mu'amala duk mun kusa mu zama kar da muke mun zama shaitan amma dai ga shi nan abubuwa a to ba aikin shaitan yawanci muke yi ba shaitan yawanci ake sai dai kawai wanda Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun kace ina neman tsarin ubangiji ina neman tsarin ka ya ubangiji daga halartowar shaitan har kana bacci shaitan shi jira yake kana farkawa ya Allah to kana bacci mai ka kuma mafarki sabon Allah a farka da sabon Allah don sai ya farka na tunani ya gune sarrafa wani kuɗi da shi da ba nasa ba duk irin wannan abubuwan sai ga abuna harka ta sheda Allah ya kiyaye na'am التي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ونن شين مسألة فتنة الممات حتى إذا جاء أحدهم الموت هل لوكة دمتوا ذات زوا أينز جاتن أدنيا أول شيء كريد أكبامكم جتاش غاني وما دمتوا تركت mutuwa ta zo mutum ya tabbata yau lahira za a yi dukkanmu nan babu wani mutum face mutuwa za ta zo ba to kar mu jira sai ta zo kafin a yi aikin alheri shi ne in iblis in shaitanu suka zo ma'ana suka halarta wa mutum to za su hana shi aikin alheri har sai lokacin da mutuwa ta zo wa mutum kawai da sai rinka cewa rabbi ya ubangiji ya ce o a ne da ni ya ubangiji a ne da ni duniya wani yanzu da mutum ya shekara da shekaru yana duniya an yi wancan da shi an yi wancan da shi an yi wancan da shi sai yanzu tukunna mutuwa ta zo sannan ya rinka tunanin wani a ne da shi da ali amalu salihan fi ma tarak zan ya in an mai da ni ya ubangiji ina ga akwai alaman zan yi aikin kwarai cikin abin da na bari ban yi ba yanzu zan yi a mai da ni zan yi wannan lokaci ya riga ya kuli shine Allah subhanahu wataala yana gaya mana ne mu yi taka tsantsan kafin lokaci ya kai in shaitanu suka halarta wa mutum suka hana shi aikin alkhairi in fa lokaci ya kure babu wani mutum ko a ce zai nadama in an zo daukar rai har mai aikin alkhairi yakan yi nadaman da ya yi da yawa mai aikin alkhairi ba in ka ce abu kazan nan ma ashe da na tsara faɗaɗa shi abu kazan nan ma ashe da na yi kaza abu kazan nan ma da na bayar abu kazan nan ma da na shigar da na yi kaza duk wannan mai aikin alkhairi kenan yana rena abun da yi balle wanda shi kuma ba aikin alkhairi ya ba shi kawai zai rinka cewa ne kane da shi kane da shi ya koma gida ya ne suna nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina ai suna cewa ya kai can su kane da su ba za su kare ta ayoyin Allah ba yanzu ba ina Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mutane walau rudula adu limanuhu an da za a ne da wanda suke aiki mummuna wadda ba su faɗa ka ba sai mutuwa ta zo da za a ne da su ma ina da za su sake aikin da za su yi ne na mummuna yasa yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. In aka ce ranar da aka fara ganin alamomin tashin alkiyama masu girma, to duk wata rai da bata yi imani ko sai aikin alkhairi ba, to yanzu in tai ba zai amfani ba. Haka nan in rai ya je gargara, an tabbata yanzu tafiya za a yi, kuma da ba aikin alkhairi mutum yake yi ba, to yanzu babu wani sauran aikin alkhairi ko da zai amfani shi. Shi ne irin wannan nadama ne, ya mutum zai rinka cewa wani da shi la'alli amalu salihan fi ma taraktu. Allah ce kalla ina innaha kalimatun, kawai magana ce kuwa qa'iluha yake faɗa, kalma ce kawai yake faɗa ta ame da shi ina. Yaushe kuma za a ce walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha, an ba mutum awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nabi. Allah zai ce wai ba mu rayar da ku bane tsawon rayuwar da wanda ma wani ma ba zai iya tuno ma shekara nawa a duniya ba. Duka wannan dama ce ta ayi bautar Allah, dama ce ta ayi aiki, dama ce ta ayi aikin alkhairi, saboda za a zo wata ranar da duk wannan dama za ta kusa. Allah subhanahu wataala ya lokacin da suke bukatar amiri su zai ka tambayar su ba mu rayar da ku ba tsawon shekaru wadda wani ma ba zai iya tuno shekara nawa yi ba, wani ba zai tuno maka ba, kai ma ba za ka tuno ba. Allah ya ce kalla ina innaha kalimatu, kawai kalma ce kuwa qa'iluha yake faɗa, wai ame da shi a wamin wara'ihim barzakhun. Allah ce bayan mutuwa, wannan in an zo ɗaukar rai ne mutum zai rinka cewa ame da shi. Sannan wamin wara'ihim barzakhun, bayan mutuwa ɗin kuma akwai barzakhun, wato gurin, wato jira, shi ne kabari, gurin jira ke duk wanda suka rasu ke gida cikin kaburbura jira suke, duk wanda zai rasu a kai shi wurin jira ne, barzakh, baina hayati duniya wa qiyamisa, tsakanin rayuwar duniya da tashin alkiyama. An ambace shi barzakh saboda rayuwa ce wacce ake yin ta daban da ta duniya, ba za a zo a kira mutum a je wani guri a zauna a yi kasuwa ko a yi ciniki ko a yi wani abu, ba zai taɓa yin wannan ba, ba ga makabarcin nan ba, kusa kusa da mu, amma babu wani abu da zai zo. Yanzu ka taɓa ganin wasu siyasa ya je makabarta yana neman ƙuri'a su, ai rayuwarsu ba wannan ba ce, ba za su taɓa tasowa su ba da ƙuri'a ba, dawane suna ta, amma yanzu ba su ba rayuwa irin ta duniya. Babu wanda zai je makabarta yana tambaye su kasan a cikin gari yake kalewa, wani ya shiga makabarta ya yi talle sai ce ya tabbata, don ya tabbata ya je inda su rayuwarsu ba ta duniya ba ne, babu da za su yi ba sa bukata. Shi yasa da za a binne mutum da buhun kuɗi an yi asara, rayuwarsu sun yi asara, don baya bukatan kwabo. Abin da kawai ke bukata al'amalu salih, aiki na kwarai a cikin kabari ba, ba abin da zai amfane shi ya daɗi ya ɗebe masa cewa sai amalu salih, aiki na kwarai. Haka in matattu in rayayyu suka ɗau kuɗi suka binne wani saboda yawan kuɗinsa, shi da Allah muranta ya bi kaɗan ya zai a sa shi da shi a kabari ko zai ga wani abun saya, an ɓata kuɗi, an yi asaran kuɗi, don ƙasa kawai za su zama ba ruwansa da su, ba ruwansu da shi shi ma. To saboda haka hayatu barzakhiyya, wato rayuwar barzakh, rayuwa ne wanda ba irin na duniya ba, amma kuma ba a je kuma an shiga aljanna an gama ba, ba kuma shiga wuta an gama ba. Don haka shi yasa Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, bayan su shi barzakh rayuwa ne na bala'i ga wanda bai yi aikin alkhairi. Shi yasa daga ran da aka sa mutum a cikin kabari yana ji wane ta ƙasa a nan, kusa itace a nan, yi mai a nan, yi yana ji, ai lokacin da aka ɗauke da ake tafiya ke cewa ƙaddimuni ƙaddimuni, ku yi sauri ku kai ni, ku yi sauri ku kai ni, babu wanda bai jin maganansa sai aljanu da mutane, su ne kawai ba sa jin magana. Amma yana cewa ƙaddimuni ƙaddimuni, dabbobi suna jin maganansa, wani suka yi dabbobi sukan yi tsun in an zo wucewa daga tun daga cikin gida wai dan dabbobi sukan bazama manzo wuce daga manzo wuce daga bazama suna jin mai gona wani kururuwa yake ya laitaha aina tazabuna biha ya laitaha aina tazabuna biha wai kai tonsa ihu sosai wanda ba taba yin irin sa ba irin wanda bai taba yin irin sa irin ka ihu sosai wai ina za a kai shi ne ya yatsuwa ne da wani za su kai shi guri kaza ya yi za a yi kaza yana irin wannan ihu haka za a riga tafiya amma mutane ke ba sa ji sai ta biya kawai gobe ma in wani yarasu a ɗauka a kai juju ma in wani yarasu a ɗauka a kai har a zo kan mai ɗaukan shi ba a ɗauka a kai to in an kai mutum ya koma hayatul barzakh hayatul barzakhiyya shine Allah ya faɗi wa min wara'ihim barzakhun bayan mutuwa din kuma tare da su sai barzakh wato za a je a zauna a jira ana tsakanin rayuwar duniya ta kare ba ita ba sakewa har abada wanda aka sa shi a kabari ya gama rayuwar duniya har abada ana cire ran mutum to ya gama rayuwar duniya duk abu na duniya ba nasa bane ko ka kwantar da shi akan gado ko ka kwantar da shi akan dakali ko ka zuba masa ruwan sanyi ko ka zuba masa ruwan dumi ko ka soka masa allura ko ka cire masa babu wannan shi ba amma za a dawo masa da ransa a ɗauke shi a kai shi cikin kabarin yana jin mutane duk abin da suke yi da komai ɗinsu in an gama tafiya da suke ribibin tahowansu yana ji amma ka gaba zai taso ya biyo su ba saboda shi ya gama wannan rayuwar duniya ba shi ba dawa ba zai zo ya biyo su ba ba zai yi magana da su ba zai ce to sai an ji manku tunda kun kawo ne ba ba zai faɗi wannan wannan cewa sai an jiwa magana ce ta rayuwar duniya wannan cewa sai kun zo magana ce ta rayuwar duniya amma sunna ta tabbatar in mutum ya je makabarta zai sallama gare su assalamu alaikum ahlal diyar min al muslimin wal mu'minin ghafara Allah lana wa lakum kaga wannan addu'a kake musu ya kake musu assalamu alaikum suna jin assalamu alaikum wa rahmatullah ahlal diyar min al muslimin wal mu'minin غفر الله لنا ولكم سنا جين دادي سنا جين كا كازو كا مسلما كانا تبيع تكانين اما ذاك الى وني انسى باب يسا النبي صلى الله عليه وسلم يكي توا لولا ان لا تدافن لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب الكبر ما اسمع دابا دون بكر كنت ابن نجونا دانا روكي ان لا يزيدكو وني ابن عذاب الكبر دني نكي النبي صلى الله عليه وسلم ينجي sai sai ce waɗancan kaburbura guda biyu ana azabtar da ma'abuta su lokacin da ya wulga da wasu kaburbura guda biyu sababbi da aka kulle to shine umin wara'ihim barzakhun hayatul barzakhiyya shine waɗanda suke ba mutanen kirki ba za a rika bijiro musu da azaba ta wuta sannan kuma da mummunan aikin nasu shi zai zo a sifa mummuna yana taya su zama kullum yana suna razana suna cikin bala'i ne annabi ya sabuna alaiha huduwa wa ashiya za a riga bijiro da su rayuwar wato barkar kaina wato ana azabtar da su da azabar wuta ana bijiro musu safiya da malaike wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab kaga wa yawma taqumu sa'atu wancan annabi ya sabuna alaiha huduwa wa ashiya ya nuna kafin tashin alkiyama shine ayatul barzakh sannan wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun shine hayatul barzakhiyya shine hayatul qabr hayatul qabr wani yana cikin ni'ima cikin kabarin sa kabarun ya takallabu bin na'im wani kabari yana cikin ni'ima in aka bunda mutum duwalan matsin kabarin da aka kwantar da mutum a gefe guda idan mutumin kirki ne yanzu na za a bude kabarin ana gama binne shi shikenan kawai za a yi masa tambayoyi dama dan an gama binne ko ina ya binne sai tambayoyi tambayoyi ya amsa da ya amsa shikenan wannan musulmin kwarai ne shikenan sai a tura kabarin ta yamma ta gabar ta kudu ta arewa da ta sama shikenan haske kuma sai haskaka kabarin haske ya fi hasken da yake samu na duniya bayan ana ɗauke wuta ma wani sai a zauna a bi to can za a masa buɗe kabarin sannan ga haske sannan ni'imar aljanna yana zuwa za a hada shi da ni'imar aljanna mutumin kiri yana shan ni'imar aljanna yana cikin kabarin sa saboda zai manta komai na duniya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun la khawfun alaihim wajen tsoron me za a bari a baya duk wanda zai rasu yakan tilo in magidanci ne mai ƴaƴa yana tuno yaransa, yana tuno abun da zai bari, yana tuno dukiyoyinsa, yana tuno abubuwa da yawa, sannan yana fargaba na abun da zai sarar a lahira. To amma mutum yake ce ba khaufun alaihim wala hum yahzanun, ba za su yi baƙin cikin rabuwa da abun da za su bari a duniya ba, sannan kuma ba za su yi fargaba na abun da za su sarar a lahira ba. Abun da za su sarar a lahira shi ne aljanna, ba fargaba a cikin wannan. Allah ya samu haka. Abun da za su bari a duniya baya ba su tsoro, ba za su yi baƙin ciki, don sun san Allah zai yi tawallin wannan, Allah zai nuna musu. Ya sa mutumin kwarai in zai tafi ana nuna masa cewa abu kaza da abu kaza kar su tarwa da hankali, Allah zai jibinci wannan al'amari. Mutum Allah ba zai jibinci al'amarin ka ba, sai ka zama kai ma ka jibinci al'amarin Allah lokacin da kake rayuwa. Ka yi wannan, ka yi wancan, ka yi abin da za ka iya, to ran da za ka bar duniya Allah zai kwantarwa da hankali. To shi yasa innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kar ku ji tsoro, wa la tahzanu kar ku yi baƙin ciki, kar ku ji tsoro game da abin da za ku fuskanta, wa la tahzanu kar ku yi baƙin ciki abin da za ku bari a baya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Mu ne majibinkan duniya da lahira. Lahira muna tare da ku, a duniya muna tare da abin da kuka fi, ba matsala. Idan an gaya mutum wannan shi ke nan, sai har a ɗauransa yana cikin mutuwa. Wanda dama mai ne, dole za a je lahira, to ya ga kuma lahiran ba matsala. Dole za a bar abu, wasu sun bar ka aikai ma. Iyayen ba su barin ba, ai wata nan dole kai ma za ka bar wasu abubuwa baya. Ko ya za a yi sai ka bar abin da wani abu da kake da alaƙa da shi sai ka bar shi, ko shekara nawa za ka yi a duniya. A baka shekara 100 da wani abu, in ka zo mutuwa sai ka bar wani abun da baka so ka bar shi ba, to dole sai an yi wannan. To sun kai ma wani ya bar ka ai annan tukune, to kai ma za ka bar wani abu. To lokacin wannan bari din da kuma fuskantar abun da za ka fuskanta, to za ka samu sauki. Allah subhanahu wa ta'ala zai mala'iku za su yi mutum albishir, babu damuwa cikin haka. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, bayan mutuwa kuma sai kuma barzakh shi ne kabari, ila yawmi yub'athun, inda za a zauna zuwa ranar da za a tada mutane. In an yi busa cikin gaba kuma sai tashi, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a idan fi khafi suri nan kuma tashi ke lokaci bai ruba. Saboda haka insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya muna raye sai mu shiga cikin kuma bayan an mutu, sannan an yi kwanciyar kabari sai kuma tashi tashi tashin alƙiyama. Duka wannan Allah yana gaya mana ya jera su gashi nan mutuwa, sannan sai wa min wara'ihim barzakhun, sai maganar kwanciyar kabari. To na ƙarshe kuma sai a tashi, kuma a tashi a yi hisabi, za a yi busa a tashi a yi hisabi. Kowanne shirba ne don mutane su yi imani, a gyara aiki, a gyara aƙida, a zama mutane da ƙwarai a cikin mu dace. Wallahu a'lam. Dukkan bayin Allah da suka turo masu neman aiki, Allah ya azurta su da aiki mai albarka. Neman aure, Allah ya azurta su da aure mai albarka. Waɗanda suke da juna ko kuma iyalin su suke da juna, muna fatan Allah subhanahu wataala ya sauke su lafiya, ya azurta su da zuriya tsayiba. Sauran waɗanda suke da irin wannan ujurori, muna fatan Allah ya sauke su lafiya, ya ba su zuriya tsayiba. wadda suke abuna fama da harkoki kowa da irin addu'a da ya ke bukatun bayin Allah su kiya shi muna fatan Allah subhanahu wataala biya mana bukatunmu da gafarta mana kurakuranmu da yafi mana zunubanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا أمورنا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شهرنا هذا ومن علينا بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه لا أدرك أمد أيكم الخير أو النوم من البركة لا أمنا بجسمه ولا أنكسوه mu da iyayenmu Allah ya yanta mu daga wuta zuwa aljanna da kakanninmu Allah ya hada mu da sunan da nake firdaus da samuna daga cikin wanda Allah zai yanta su da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya shirya da mu ya tabbata da mu ta shirya Allah ya yanta mu daga wuta zuwa aljanna tare da su Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu ya yafe mana ya azurta mu da ikhlasi ya sa ayyukanmu su zama karbabbu innahu ala kulli shay'in qadir Allah ya tsare mana da ni'imarsa a gidajenmu da tsokarwa da ni'imarsa a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni na kwarai wanda za su shugabanci da gaskiya da adalci da rashin cin amana mutane da yawa sun ajiye hotunansu Allah ya zaɓo mana na kwarai Allah ya sa duk wanda yake da nufin alkhairi kuma zai yi alkhairi Allah ya tabbatar da shi wanda yake da nufin sharri ko azurta kansa ko ɗaya dukiyar talakawa Allah kar ka bashi nasara da ra'a da izinka innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah talakawa muna cikin bukata ya Allah talakawan Najeriya talakawan jihar Gombe muna da bukata muna kai kukanmu zuwa gare ka ya Allah ta kusa wani ɓangare ya Allah muna roƙonka ka shugabantar da waɗanda za su zama alkhairi da rayuwar mu duniya da lahira waɗanda ba za su ke da dukiyar talakawa za su yi aiki da dukiya wajen cin nasara talakawa su samu abin da zai amfane su ta kota wani ɓangare na rayuwa wanda ba za su yi almubazzaranci da dukiyar talakawa ba Allah ka tabbatar mana da su Allah subhanahu wataala ka kawar da duk wanda suke da nufi ta munana waɗanda suke nufin sabata ko nufin handimewa ya Allah ko a ina suke Allah ka kawar da su ka kawo waɗanda suka bi su alkhairi Allah subhanahu wataala kai muka dogara gare ka innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah ka isar mana da wanda ya gagare wanda zai zama ƙarfin kafa ya Allah ya kai komai a gurin ka kana da ikon kawar da shi cikin ƙasa da kyakkyawan ido Allah ka kawar da shi wanda yake da nufin alkhairi Allah ka taimake shi wanda suke da nufin gyara Allah ka taimake shi اللهم إنا نتوكل عليك ونشكو بركنا وحسننا إليك ونعلم أنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجديدة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا سامع الأصوات يا مجيب المضطر إذا دعاه يا كاشف الغموم والهموم نتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك